Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ta fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Juma'a 20 ga watan October 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce goyon bayan Isra'ila da Ukraine yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Ministan tsaron Isra'ila ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza. Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da aka cillo daga ƙasar Yemen, waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden yayi wa 'yan kasar bayani a game da matsayar Amurka akan rikicin gabas ta tsakiya da kuma lamarin da ya sa wani mai sharhi ke cewa
dama suna cewa ile amfani da wannan dama ta Isra'ila tun da majalisa suna nokewa kan bada kuɗi zuwa Ukraine tun zai iya hada abin kenan baki ɗaya da za su yi amince da haka ɗin.
A Nijar kuma inda ake ci gaba da tsare hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum za a ji cewa
a wajejen karfe 3 na daren Laraba wayewar Alhamis hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da iyalinsa da ke samun rakiyar masu dafa masa abinci su biyu da wasu jami'an tsaro biyu ya yi yunkurin tserewa daga inda ake tsare da shi.
Muna kuma tafi da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Inda shirin namu na yau ya maida hankali akan kuɗin da ake cewa 'yan majalisar tarayyar Najeriya na samu da kuma rikicin cikin gidan majalisar dattijan. Albarkacin wannan rana kuma za mu kawo muku tunatarwa daga malamai. Amma yanzu Hafiz zai fara da karanto mana labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Da daren jiya Juma'a shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko Oval Office a tsahon wa'adin mulkinsa don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. Gwamnatin kasar na shirin neman biliyoyin daloli game da ƙarin taimakon soja ga Isra'ila da Ukraine. Biden ya kuma buƙaci ƙarin kuɗaɗe don tsaron Taiwan da kula da harkokin bakin hauriya a iyakar kudancin kasar da Mexico. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin kasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza, duk da cewa jiragen yakinta sun kaddamar da sabbin har-har ta sama kan yankin da Hamas ke da iko da shi. Gallant ya gana da sojojin Isra'ila da ke kan iyakar Gaza, inda ya gaya sojojin su shirya a ɗora ɗamara, amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zai zo ba. Isra'ila ta jibge dakaru 300 ko ma fiye da haka akan iyakar ƙasar, biyo bayan wani harin bazata da ƙungiyar Hamas ta ƙetara kan iyaka ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya kashe mutane 1,400, yawancinsu fararen hula. Jim kaɗan bayan sanarwar da ta Gallant, Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fitar da wani faifan bidiyo na shi kanshi tare da sojojin kusa da kan iyaka, yana mai alkawarin samun nasara. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da aka cillo daga ƙasar Yemen, waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. A jiya Alhamis ne dai jirgin ruwan USS Kani da ke aiki a arewacin tekun Bahar Maliya ya kakkaɓo makamai masu linzami guda 3 da jirage marasa matuƙan. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, General Pat Ryder, ya ce dakarun Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran ne suka harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa, kuma ana kyautata zaton an harba su ne zuwa Isra'ila.
To Hafiz zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan zamu bude taskar rahotannin mu daga nan Amurka. A wani jawabi da shugaban Amurka ya gabatar kai tsaye ta kafar wanda aka yada ta kafar talabijin bayan da ya dawo daga ziyarar da ya kai Tel Aviv, shugaban yayi wa Amurkawa bayani a game da halin da ake ciki a gabas ta tsakiya da kuma matsayar Amurka akan rikicin. Dalilin da yasa wani mai sharhi yayi wato dan asalin Najeriya mazaunin West Virginia a nan Amurka, Malam Muhammad Jiban Saulawa, cikin wata hira da Sirfilu Hashin Gumal, ya bayyana ra'ayin shi a game da jawaban wato jawaban na shugaban kasar Amurka.
To ai Sirfilu muna ce abu ne wanda muke tsammanin magana da za a yi kenan. Ibundo dai hada abin nan da aka yi kuma na wato magana cikin gida da yamma musulmai. Na farko dai kaga maganar budget da ya ce zai yi cewa ana ganin cewa kamar haka ne zai goma kan Isra'ila, amma ya gwada cewa zai aika kamar request na gaggawa zuwa ga majalisa cewa su a karo kuɗi in ban yi kuskure ba, ina ga ko dala biliyan 100 ne ya ce zai kara nema. Dama wasu na cewa ile amfani da wannan dama ta Isra'ila tunda yan majalisa suna nokewa kan ba da kuɗi zuwa Ukraine, to zai iya hada abin kenan baki ɗaya ne za su yi amince da haka ɗin su a kai ma Isra'ila gaggawa da kuma Ukraine. To sai kuma batun da yake cewa na hana shiga abinci da aka hana cewa akai taimako na agaji ga ita ƙasa ta can birnin Gaza, da cewa yayin magana da shugaban ƙasar Egypt wato Sisi cewa Isra'ila ta amince a aika wannan kuɗi ko ta aika wannan abinci, afwan, ya ce ya yarda da aika wannan abinci, ina ga motoci 10 ne ko 20 da aka magana kansu. To sai kuma batun cewa ita ma ƙasar Isra'ila ta amince da cewa su samu ƙasashe guda biyu, Palestine tana da tata, ita ma Isra'ila na tata, wanda abu ne da wanda muka saba ji.
Wato Malam Jiban, ga wannan jawabi na shugaba Biden da yana nuna cewa gaba ɗaya yanzu tallafi Amurka ta tallafa wa gaba ɗaya da Isra'ila da kuma Ukraine ga wannan yaƙi da suke.
Wato hada Taiwan ma ina ga ya yi magana kanta cewa duka guda ukun nan kada tsammanin cewa taimakon da take ba Isra'ila ko hankalinta ya ɗauke daga Ukraine, a duka baki ɗaya zai taimaka musu in har majalisa ta amince kenan.
To ana cikin wannan batu sai gashi akwai ɗaya daga cikin manya ko kuma nace ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin Biden yayi murabus don nuna rashin jin daɗinsa ga taimakon da Amurka za ta yi wa ga Isra'ila.
Na'am, kwarai da gaske. Wato Josh Paul kenan, ce yayi kamar shekara 11 yana aiki a wurin, an shi ne ke kamar sa hannu idan za a aika makamai sauran kasashe. To yana ga abin da ya ga an yi ya cewa yana cewa Amurka ba ta yi adalci ba kan wannan abin da za ta yi na aika makamai da take Isra'ila ga mutanen da ke mutuwa a kan can birnin Gaza, musamman wannan hari da aka kai asibiti wanda duk duniya ta rikice kan abin. To abin gaskiya abin al'ajabi ne wannan karin, abin kam da ban mamaki. Inda duniya baki ɗaya gaskiya ta rikice ko hannun gida Amurka da masallatai, inda wa'azin suke ya bambanta kan da yadda ake yi a da.
Shin za iya cewa kenan Amurka tana goyon bayan Isra'ila gaba ɗaya 100%, tunda har za ta iya aika mata da makamai a wannan maimakon ta shiga tsakani kenan?
Gaskiya muna ice haka, tunda ba abun ban mamaki ba ne ba. Dama farko da abun nan ya faru, wasu Amurka kullum goyon bayan Isra'ila take. To abin da za a ce abun da ke canjawa shine har mutane sun nan cikin gida da yawa suna ganin munafuncin abun, cewa fuska biyu da ake yi, ana cewa demokaradiyya ake yi amma kuma ana rufe ido ana gwada Isra'ila ita ke da gaskiya. To wannan karin kam da alamu al'amuran sun canja gaskiya yanayin yadda muke gani.
Malam Muhammad Jiban Saulawa kenan a hirar shi da Sirfilu Hashin Gumal. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar lafiya ta Burkina Faso ta sanar da bulla annoba cutar zazzabin dengue a daidai lokacin da aka samu barkewar cutar mafi muni cikin shekaru. fiye da mutane 200 ne suka mutu, sannan sabbin masu kamuwa da cutar na karuwa sosai. An samu mutane 50,478 da ake zargin sun kamu, da 214 da suka mutu daga cutar da sauro ke haddasawa a wannan shekara, a cewar ma'aikatar a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba. Galibi a cikin manyan birane irin su Wagadugu, babban birnin kasar, da Bobo Dioulasso. Sanarwar ta ce kimanin kashi 20 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar da kuma mace-macen an same su ne a makon da ya wuce. Cutar dengue tana kashe kimanin mutane 20,000 a duniya kowace shekara. Yawan cutar ya karu sau 8 tun daga shekara ta 2000 saboda sauyin yanayi, karuwar kaurar jama'a da kuma yawan maida garuruwa birane. Hukumar lafiya ta duniya a wannan watan ta yi gargaɗin cewa cutar za ta zama babbar barazana a wasu sassan Afirka, yayin da yanayin zafi ke haifar da yanayin da sauro masu ɗauke da cutar ke iya yaduwa. A wani irin hukunci da ba a saba gani ba, wata kotun tarayya a Pakistan ta haramta hukumomi a jiya Alhamis kama tsohon Prime Minister kasar Nawaz Sharif da aka samu da laifi bayan ya koma kasar a ƙarshen mako mai zuwa bayan shafa shekaru 4 yana gudun hijira. Alƙalan kotun bi sun amince da ɗaukaka ƙarar da Sharif ya nema na belinsa har sai ya bayyana a gaban babbar kotun Islamabad a ranar 24 ga watan Oktoba, kamar yadda lauyoyinsa suka shaidawa manema labarai a babban birnin ƙasar Pakistan. Hukuncin ya ce a halin da ake ciki ba za a kama shi ba idan ya isa Pakistan har sai ya mika wuya a gaban wannan kotun. Hukuncin ya share hanya ga tsohon Prime Minister kasar sau uku kuma kasar a ranar Asabar, inda jam'iyyarsa ta Pakistan Muslim League Nawaz ta ce zai yi jawabi a wani gangamin dawowa gida a garinsu Lahore da ke gabashin kasar a wannan rana. Daga ƙarshe, dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Jim Jordan ya gaya wa abokan aikinsa na GOP cewa har yanzu yana takarar kakakin majalisar wakilan Amurka, inda yake janyewa daga takarar, amma ya ce zai goyi bayan kakakin majalisar na wucin gadi na wasu watanni har zuwa watan Janairu, yayin da zai ci gaba da neman goyon baya na samun galabar iko da gudumar majalisa.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Niger. Sojojin da suka yi juyin mulki na 26 ga watan Yulin bana a jamhuriyar Niger sun sanar cewa sun daƙile wani yunkurin arcewar hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da iyalinsa daga inda ake tsare da su. Suna zargin shi da shirin shiga Najeriya ta ɓangaren birnin Kebbi a haɗin bakin gida wata babbar ƙasa da ba a bayyana sunanta ba a wannan sanarwar. Tuni alƙali mai shigar da ƙara ya ƙaddamar da bincike a cewar sanarwar ta sojojin CNSP. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulemu Mini Burma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Sanarwar wace kakakin majalisar CNSP Colonel Major Ahmadu Abdulrahman ya karanta a gidan talabijin RTN mallakar gwamnati a wajejen karfe 11 na daren jiya Alhamis ta zo a wani lokacin da 'yan Nijar suka kago su ji zahirin abubuwan da suka wakana a tsakanin fadar shugaban kasar ta Nijar da unguwar Cangare da ke kwaryar birnin Yamai, inda aka waye gari da karar bandugogi. Ya ce a wajejen karfe 3 na daren Laraba wayewar Alhamis, hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum da iyalinsa da ke samun rakiyar masu dafa masa abinci su biyu da wasu jami'an tsaro biyu ya yi yunkurin tserewa daga inda ake tsare da shi. Yunkurin wanda bai yi nasara ba, an kitsa shi ne a kan wani tsarin da ke nunin wata mota na jiran su a kewayen fadar shugaban kasa don kai su inda aka yi mahaɗa, wato wani allon tallace-tallace da ke unguwar Cangare ta ɓangaren arewacin birnin Yamai. Daga nan kuma an tsara ficewa da su zuwa wani wurin inda jirage biyu masu saukar angulu mallakar wata babbar kasa ke jiran su don kai su birnin Kebbi a tarayyar Najeriya. Sai dai jajircewar jami'an tsaro ta ba da damar daƙile wannan yunkuri na tayar da hankalin Nijar. sanarwar ta kara da cewa kawo yanzu an kama waɗannan mutane da waɗanda suka haɗa kai da su, kuma tuni aka sanar da alkali mai shigar da kara wanne atake ya kaddamar da bincike. An waye garin jiya Alhamis 19 ga watan Oktoba cikin yanayin rudani sakamakon rashin sanin takamaiman abin da ya faru bayan da dogaran fadar shugaban kasar Niger suka kai samame a unguwar Cangare da ke kwaryar birnin Yamai da sanyin safiya, inda aka yi ta harbahar bindigogi kafin daga bisani wasu rahotanni su danganta lamarin da wani abin da ya wakana a fadar shugaban kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sule Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Adama karaɗiya babu wani abu da ake kira muzulu-muzulu sai dai dabarar cin zami. An rana mataimakin shugaban ƙasar nan ya ce su ba zuwa za su kara bukatun musulmi ba.
Ɗaya daga cikin mafasa baƙin al'amuran siyasa kenan ke jaddada jan hankalin da suka dinga yi wa masu tallan muzulum-muzulum ɗin da aka ce yanzu sun fara kukan cewa a gaskiya suna shan matsa. Game da ɗaga karan karya lagon duke da aka ce ana danƙara wa 'yan majalisar Najeriya, kuwa wasu masana ne ke cewa sanni-sanni dai yanzu an maida Najeriya saniyar tatsa.
Sai a ce an ɗauki mota ta $120,000 duk ran da aka cika tankinta 50,000 zuwa 70,000 an biya kuɗin albashin wurin mutane uku kenan laborori ko kuma mutum ɗaya wanda ya gama jami'a.
Shi ɗan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne, wurin allowance ne.
Daga cikin gidan masadajen tarayyar Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa an fara nuna wa juna yatsa.
Albashin mu wani lokaci ma bai kai wa miliyan ɗaya. Wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan 300 ne ma a albashinsa. Yana nan za a nuna muku.
Gaskiya abin yanda ake tafiyar da harkokin majalisa aka ce ya kai lalacewa na jihohi, to abin sai dai kuma la haula wala quwwata.
Waɗannan faso mun taumuka tattabo cikin tarin murai da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da aka ce idan masu haro suka bude tashar suna sauraro ba sa so su motsa. Shiri na 140 dindin cikin jerin shashiren manuniyan da ke tsatsage tsabar Hausa tsantsa. Mai yiwa kuma tsantsa gwaran tsage tsantsar tsabar bayanan abubuwan da suka faru a zaben bana ne ya samu fasabakin siyasa suka fara dagawa masu korafin danniya a siyasar yatsa. Domin kuwa Honorable Nasir Garba dan tiyan jihar Jigawa ya ce masu kukan cewa gwamnatin Tinubu ta tura musulmai gefe guda wajen rabon mukamai kawai suna warwara ne na abin da hannunsu ne dama tun a can farko suka kitsa.
Muzulum-muzulum din nan mun gaya wa mutane cewa yaudara ce so ake amfani da raya a samu ƙuri'ar musulmi. A demokaradiyya babu wani abu da ake kira muzulum-muzulum sai dai dabarar cin zabi. Kuma ƙara da mataimakin shugaban ƙasar nan ya ce su ba zuwa za su kara bukatun musulmi ba. Saboda haka ni gani nake yanzu wani ya fito ya ce wai ana kwarar musulmi a wajen naɗa makarimai, ni ana wa ra'ayi magana ta gaskiya gani nake wannan rashin adalci ne.
Ya zai zama rashin adalci tunda demokaradiyya ake
kuma demokaradiyya aka yi duk da kun san cewa ko ba kun samu muzulum-muzulum din duk gaba daya babu yadda za a yi Najeriya a mulke ta akan tsarin addinin musulunci.
Kenan korafin da watakila wasu suka fara yi cewa akwai gyara, kana ganin cewa kamar ba hurumin yin haka?
Ku da farko da aka zo kuma ka mun gaya muku cewa wallahi tallahi ku je ku yi karatu muzulum-muzulum din nan siyasa ce, kuma mutanen nan sun zo sun gaya muku cewa wallahi ba addinin musulunci za su kare ba.
Yanzu haka ne yaya kamata a gyara wannan tsari?
Ai, inda limamin ya zama cewa ba da tsarki ina magana sallah.
Game da budurin baje bukatar zabge kuɗin da ake shekawa MSF tarayyar Najeriya kuwa malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk BB Faruk ne ya ce idan ana maganar ante kuɗi wajen gudanar da gwamnati a Najeriya ma kawai gaba ɗaya masu manya-manyan mukamai ya kamata abu ɗaya bayan ɗaya a kwankwasa.
Wato su 'yan majalisa a dokokin demokradiyya su ne kamata su kalla su ga shin wani irin kashe kuɗi ake a gwamnati, a ina ake kashe shi, wani irin amfani amfani yake yi. Yanzu idan kika kalla sai a ce an dauki mota ta miliyan 120. Duk ran da aka cika tankin ta 50,000 zuwa 70,000 an biya kudin albashin wurin mutane uku kenan laborori ko kuma mutum ɗaya wanda ya gama jami'a. A gaskiyar magana ɗin majalisa su ji tsoron Allah, su je su dauki kowace ma'aikata da suke bincika, su ga nawa ake kashewa akan shugabannin wa'annan ma'aikatan, na yawace yawacen su, na zuwa neman magani, na zuwa kwas, na zuwa buki, na abubuwa da yawa. Saka ana barnar kuɗi sosai a tafiyar da masu mulki a Najeriya, su hau jirage masu alfarma, su zo su sai jirage su sa ƴaƴansu a ciki ta yawo. Duk abubuwan nan ana kallo, to talauci na karuwa idan mutane na saki budewa. Shi kuma wato abinda ake tsoro shine randa mutum zai yi bore. Saka wanda suke cewa a rage wa ƴan majalisa kuɗi, ni bana ma goyon bayan a rage musu kuɗi, a sa su su kalli duk irin kuɗaɗen da ake kashewa su maganin barnar da ake yi.
Shi kuwa tsohon dan masaukilan tarayyar Najeriya har so uku a jere Honorable Aminu Shehu Shagari cewa yake akwai buƙatar sauyi saboda kuɗin da ake tuttulawa ƴan majalisar nema ke sa wasu daga cikin su zukatan su kan yi ta tsatsa.
Gaskiya aikin majalisa bai kamata a ce wuri ne wanda za a rinka samun kuɗi ba, kamata yayi a ce abu ne na service, wakiltar jama'a. Wuri ne dai kamata a rinka yin doka, a san yanda ya kamata ta yi aiki in an ga tana tangarda a gyara. Bai kamata a ce mutum baya da sana'a sai aikin majalisa, shikenan a ce Honorable yazo a zaga gidan shi yana ta karban kuɗi. Su mutane kuma ya kamata su daga ƴan majalisa kafa cewa ɗan majalisa fa ba kamata a ce shine ragon layya, shine ragon suna, za a yi aure da sauransu. Duk waɗannan abubuwa ba aikin ƴan majalisa bane. Abinda ɗan majalisa yake karba da abinda minista yake karba da abinda manyan alƙalai suke karba kusan duk abu ɗaya ne, amma na ɗan majalisa an fi ganin ya tsone mutum ido saboda shi aka sani. Kuma shi ɗan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne, wurin alawarsu. In aka rage kuɗaɗen nan aka maida su, wanda ya iya sai ya nemi ya shiga majalisa, wanda yake son kuma ya nemi kuɗi sai ya je wata sana'a can daban. Amma gaskiya abin da ake karɓa yayi yawa fi sabilillah.
Sai dai kuma duk da wannan, ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya Sanata Muhammad Sani Musa ya ce ba wani abin a zo a gani fa ake bayo ƴan majalisar ba, saboda haka da Allah ƴan ƙasar da ke ta ciwon baki akan kuɗin ake bayo ƴan majalisar su bar ƴan majalisa su rintsa.
Daga naira ɗaya zuwa duk abin da ya shiga daga kan albashi na har zuwa komai a cikin majalisar nan zan iya bude maka ita. Wallahi mafi yawan mu da muka fito daga harkar kasuwanci mun zo ne muna bautawa ƙasa.
Ta an ce albashin ku miliyan 1 ne a wata.
Ke fa kin iya ƙari. Albashin mu wani lokaci ma bai kaiwa miliyan 1 tunda kuna cire mana kuɗin mota da kuka ba mu. Bashi kun ce kun sayar mana da motoci daga baya sai mun biya kuɗin motoci da aka sayar mana. Kun ce kujerun da muke da shi a gidajen mu bashi kuka ba mu sai mun biya. Kun ce hayan gidaje da muka dauka a cikin albashin mu ne sai mun biya. Wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan 300 ne ma albashin sa bayan an cire cire nan. Yana nan ruwa nuna muku. Amma sai ku zauna ku ce dan majalisa yayi kaza, dan majalisa. To ba ku duba na ministoci, ba ku duba na directoci da ke offices.
To me yasa ake rububin shigowa majalisar nan a lokacin siyasa in dai ba a riba?
Ai riba ka zama fitacce cikin miliyan 250, ka zama kana cikin mutum 900. Saboda haka wai a ce wai kana shiga ne, mutane na shiga ne dan ra'ayin me ake samu. Wallahi ba gaskiya bane.
Da alamu dai yararin yakin ya garjunar da aka gani a cikin zaura masarjan tarayyar Najeriya cikin makonni biyu tsakanin Sanata Ali Induma da shugaban Masar Gosul Akpabio ya sa wasu sun fara gaya wa duniya cewa a gaskiya fa akwai yiwuwar wani abu ya ratsa. Ku dake dai ɗaya daga cikin masu sharhi kan al'amuran da kan kai komo a siyasar Najeriya, barista Mama Ibrahim Zaria ya ce koma dai me ke faruwa akwai kurakure a jagorancin Masar kasar nan, ana kuma iya ganin su katsa-katsa.
Majalisar tarayyar nan guda biyu da majalisar wakilai da dattawa gaskiya su ne kadai majalisun da suka rage ma kasar nan da ake kallon za su iya ceto al'ummar kasar nan daga duk wani mulkin mallaka'u na bangaren zattarwa. Domin majalisun jihohi tun da riga sun zama jekanayika. Kuma abinda Godwin Afabi yake gaskiya bai daidai ba. Domin yanda muke kallo, amincewa da da kudurori da zai fito daga bangaren zattarwa gashi na a shirye a dokokin majalisa da suka ce mishi standard rules kuma muna ganin abinda indima yake fadi daidai ne kuma duk da ba za ka rasa samun san rai irin na dan adam ba misali indima din nan da ya so ya nemi shugaban majalisa ya zo yayi jagorancin DG na campaign ta kila ko wasu abubuwan da yake ganin cewa bai samu ba ko abin mukamin da aka bashi na yanzu ya raina mata to amma duk da haka nan a gaskiya abin yanda ake tafiyar da harkokin majalisa to abin in aka ce ya kai lalacewa na jihohi to abin sai dai kuma la hawla wala quwwata
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiki ko cewa kullun aka kwana aka tashi faci cikin kwanakin mulkin da aka kebe musu ne suke ci gaba da tatsa domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1316 ne su yi sallamar cikin kulirin da sai idan suna kansu ne suke ganin sun kimtsa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi jaudalar dawo da muryoyin da su kan sa shirin na manuniya ya turumbatsa ni Isa Loli Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya
ko an gaishe ka na ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba
a'udullahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Idris Bashir jami'in babban masallacin Juma'a da garin Aba cikin jihar Kaduna nasihar mu a wannan sati insha Allah za ta kunshi kan maganan tsaro wanda ya zama wajibi akan shugabanni su tabbatar sun tsare rayuka da dukiyoyin al'umma su kwasani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare da yawa dangane da abin da ya shafi jinin ɗan adam wanda jinin ko da ba musulmi bane ba manzon Allah hadisin sai yake cewa da dai da azubta jinin mu'mini guda daya gara mutum ya dauki gadai ko shehu ya je rusa dakin Ka'aba saboda haka muhimmancin da rai da mu'mini yake ci an waye gari yau ana zubta jinin mutane a Najeriya ba shi ba ne muna roƙon shugabanni ku su yi abin da ya kamata su tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan kusan killa da ake wa al'umma ba shi ba muna kira ga al'umman Najeriya da su ba gwamnati da haɗin kai a wuraren da kamata domin yin hakan shi zai kawo mana ci gaba zagin shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai bane ba abin da muke magana shine a ba su shawarwarin da suka kamata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya bashi wazirai na gari me kuskure su gaya masa in yi daidai su taimake shi to wannan abin da muke fatan yan Najeriya da musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki wannan matakan don taimaka ma shugabanni don samu isa in da ya kamata fatan mu shi ne wannan matsalolin da ke fama da su Allah ya kawo mana ƙarshen su Najeriya dai kasar mu ce ba mu da wata kasar da take wannan saboda haka zaman lafiyar kudu arewa da gabas da yamma sai zaman lafiya mu ba mu alaikum
Allah ya amfana da wannan tunatarwa. Kafin mu karkare shirin masu sauraro ga Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice.
To Aisha ga labaran a takaice. Da daren jiya Alhamis ne shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko Oval Office a tsohon wa'adin mulkinsa don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin Gaza duk da cewa jiragen yakinta sun kaddamar da sabbin harhara ta sama kan yankin da Hamas ke da iko da shi. Gallant ya gayana da sojojin Isra'ila da ke kan iyakar Gaza inda ya gaya sojojin su shirya a ɗora ɗamara amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zai zo ba. Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da aka cillo daga ƙasar Yemen waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. Hajji Alhamis ne dai jirgin ruwan USS Kani da ke aiki a arewacin tekun Bahar Maliya ya kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙa.
To masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗa tabarmar shirin namu na safiyar yau Juma'a sai kuma zuwa can an jima mu dawo da shirinmu na hatsi. So kafin mu yi sallama da ku, za mu yi amfani da wannan dama mu taya Alhaji Shehu Ibrahim Dadaciya murnar daurin auren ƴaƴansa Aisha da Fauziya da za a yi gobe Asabar a masallacin ƴan Ice dake Dilimi a Jos, jihar Plateau. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗayyaba. Amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Badawale da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawe da kuma wanda ya kula mana da na'ura, ni Aisha Mu'azu nake mana sallama.